Tun a ranakun farkon bayyanar labarin masu cinikin bakaken fata a Libya, shugaban kasar Niger Isu Muhammadu da ke nuna kaduwa da faruwar wannan al'amari ya buƙaci kotun ICC ko CPI ta gaggauta gudanar da bincike domin hukunta masu hannu a wannan danyen aiki. Sai dai masu rashin kare haƙƙin ɗan adam irin su Ali Buzu na ƙungiyar Timidriya mai yaƙi da bauta na ganin kwaso 'yan Niger don maido su gida shine abin yi domin tsirar da su daga wannan ukuba.
Mutanen ga sayan da ake musu, in kaga gallazawar da ake musu, an ce mun akwai wani lacizo da an kasai wajen jika 400 an kai daidai shi, an yi dosu kawai ya mutu saboda ya sha wahala, ya sha kashi jiki duk ya tangade. Sun ka ce akwai konsil na Ghana da na Nigeria da na kai da kasashe duk waɗannan suna zuwa su yi kokarin su hiddo 'yan mutanen su, amma namu babu wanda ake hiddowa. Ya kamata yanzu gwamnati ta tashi tsaye tare da mu duka a yi tunani a samo solution wadda ya kamata mutanen mu duka a kawo su. Dukkan suna son komowa, mai ba su da halin dawowa ne.
To amma rugujewar al'amuran hukuma a ƙasar Libya na matsayin wani tarnaƙin da ka iya haddasa cikas wa wannan buƙata ta kwashe 'yan Nijar daga Libya, in ji Son Allah Dambashi na ƙungiyar CADED.
Dole na duk ƙasar daga jin ciwon talakanta ya kamata ta ɗauki matakin nan da za ta yi. Waɗanda ya kamata suna da takardu caccaccen na ciyawa, da waɗanda ya kamata an ka tabbata 'yan ƙasa na a ɗauko su a maido su gida. Amma saboda ai hatara akwai abubuwa da yawa, tunda waɗannan turawan da sun ka tarwatsa wannan ƙasar ta Libya ba san komi an nuna su ba, yau sun ka sa ƙaimi su ga kwatanta ana bauta a cikin ƙasashen Libya don ana gudun shara a sharo ƙaya a zo da ita gida. A Libya yau babu wanda ga tashi shi buga gaba shi ce shi ne shugaban Libya, kuma abin da ya tsaida tafarki na doka kuma za a aiki da shi.
Dama tun a farkon watan da ya shige ne, kungiyar matasan lauyoyin Afirka da ke wani taro a nan Yamai ta gargaɗe shugabannin Afirka su yi hatara akan maganar 'yancin bakin haure. Dalili kenan jin labarin halin da aka shiga a Libya ke da wuya. Kungiyar ta Ajan ta lashi takobin gurfanar da waɗanda ake yi wa kallon masu hannu a harkar sayar da mutane, kamar yadda sakataren zartarwar kungiyar matasan lauyoyin Afirka Metr Budal Efred Mulul ya bayyana.
Bai kamata a ce ba ana kwanda ne komsi ba a san suwa ne na aktar, an san shugabannin kasa su, san mutane sun zaɓe su, tunda mutane sun zaɓe su, kuma akwai dokokin kasa. Yau in akwai 'yan Nijar da ake tsaye ana cuta musu ƙasashen Libya da wani, ya kamata mu san suwa ne, mutum nawa ne, mu in an gamu na mutum nawa ne, kingin kokowa duk mu za mu yanta, mu za mu kare su, za mu shigar da ƙara kuma za mu kare su gaban kotoci. Kowane ne abba wannan abu, insha Allah zai burhana gaban kotoci. A gaban cikin dukan za mu tura mutane wanda za su ɗora ba mu labari. In akwai mutane da ake toshe haƙƙin su, mu za mu hito mu yi magana kuma za mu kai mutane gaban kotu.
Rashin gudanar da mulki na gari, musamman fatali da batutuwan yaƙi da talauci, da rashin tanadin hanyoyin samar wa matasa ilimi na daga cikin matsalolin da ke jefa nafiyar Afirka cikin halin yaƙe-yaƙe, lamarin da ta wani ɓangare yake zama mafarin zuwa ciranin matasa ido rufe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.